نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. بايعك يا موى. السلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 24 ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci ta 29 idan ban manta ba ga watan daya shekara ta 1400 darasin da ya gabata mun fara kitabul mujahada ko babul mujahada babun fil mujahada mun tsaya a ƙarshen hadisi na 102 cikin littafin gaba daya hadisin Abu Huraira da manzon Allah ke cewa al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if zuwa ƙarshen hadisi yau kuma zamu tashi hadisi na 103 wanda shine hadisi na 7 cikin wannan babu at-sabi'u anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها وانا حديثي نبقي تشكي من نبابي عنه شما أنكر أجد أبو هريرة الله سكاري الداء قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذن الله تراد أمنشن الله ستبت قريش دي يالنجدن سياتي حجبت النار بالشهوات أي شامك انشي وطا ددنجن كاين شعوة اللي بي وطا شين معنى حجبت أنسن يهجابي اللي بي وطا ددكن كاين شعوة وحجبت الجنة بالمكاره ai sha makance aljanna bil makarihi da dukkan abinki abinda wannan hadisi ke nufi irin abinda zuciya ke sha'awa irin sa dai galibi ke kai mutum zuwa ga wuta irin abinda zuciya ke kyamar sa take dardar da shi ba ta san aiwatarwa irin sa dai in an lallashi zuciya gabbai sun aikata zai kai mutum gidan aljanna to kaga anan gurin dole akwai mujahada sai ka yaki zuciyarka dangane da abin da take so wato ka hana mata shi dan ka kosar da ita da abin da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so sai ka yaki zuciyarka dangane da abin da take ki wanda shine asalin abin da shari'a tace yi ka yaki zuciyar danganin gabbai sun aiwatar da shi dan ka samu shiga aljanna an gane ku ذاك الذي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى دكان wanda ji tsoron tsayawa a gaban Ubangiji ranan tashin kiyama da irin tambayoyi da za a yi masa a wajen sakamakon haka kuma sai ya hana rai abinda take so ya hana zuciya bukatunta irin wanda ya kunshi sabon Allah irin wanda ya kunshi kangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan aljanna ita ce makomarsu Allah ya samu cikin wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da imamu muslim suka ruwaito wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya da muslim ya kadaita da ita huffat badala hujibat ai makon a ce hujibat sai aka ce huffat duk dai ma'anar su dai ne wa huwa bi ma'anahu malai ce shi kansa lafazin huffat din daidai yake da lafazin ma'anar hujibat وهو بمعناه اي بينه وبينها هذا الحجاب تكانين شي da ita an sanya wannan hijab idan aljanna ce tsakanin dan adam da ita an sanya hijabi na dangin abinda mutum baya so sai mutum ya yaye wannan hijabin ya tunkuɗe shi sannan ya shiga aljanna din idan wuta ce tsakanin shi da ita an sanya wannan hijab shine dangin ababen da zuciya ke sha'awa idan mutum ya kusance su kaga ya yi hijabin sa kenan na shiga wuta Allah kare fa idza fa'alahu dakhala idan yayi wutar da wannan abu to kenan zai shiga ciki as-samidu an abi abdullah hudhaifah ibn al-yamani radiyallahu anhuma qala sallaytu ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhaka layla faftataha al-baqara fa qultu yarka'u inda al-mi'a thumma mada فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ وإذا ركع فجعل ثم إذا ركع فجعل يقول ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم وانا حديثي ان كربو شي daga Abu Abdullah الكنية سكينن سنانسا شيني حذيفة ابن اليمان شي da babansa gaba ɗayan su sahabbai ne mahaifinsa din yayi shahada a ranar da aka yi yakin Uhud amma wata shahada da takobin mummunai ba da takobin kafirai ba mummunai suka far masa amma nan su kafirai ne Huzaifa na cewa babana ne ba su ji magana sa ba har sai da suka kashe yace to Allah dai ya gafarta muku duk da haka bai fushi ba wannan hadisi an karbo daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ma shi da mahaifinsa kenan قال يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ناي صلى تارد النبي او ندري ونن يانونا ونن صلى صلى تيت نافلة قيام الليل دومي ادم صلى فرل لتي اي بذي اي اي كان تي عدد صلو لن دي صلى تارد النبي با اندى اتي مغربة شكو ايشاي اما قيام الليل دي تارد النبي قوازي اي كرجي قوسو نوي yace nayi sallah tare da annabi a wani dare faftata al-baqara sai ya bude baqara ya fara karatu da ita fa qultu sai nace a zuciyata wato ba wai nace da baka ba yarka'u inda al-mi'ah mai wa zai rukui idan ya je karshen aya ta 100 kenan wato ko wata raka'a a karanta mata aya nawa aya 100 kenan thumma madha sai annabi bai tsaya bai zarci fa qultu yusalli biha fi raka'a sai ce to mai yawa raka ɗaya zai da suratul baqara gaba daya fa maza da yazo karshen baqara din sai ya sake zarcewa fa qultu yarka da yazo karshen raka din wato da yazo karshen abin nan da yazo haka ne thumma maza fa qultu yusalli biha fi raka'atin fa maza nace mai yawa zai raka ɗaya da yazo karshen baqara din ayo makon yayi raka sai bai ruku'i ba fa maza sai ya ci gaba da sallah fa qultu yarka biha nace mai yawa dai zai ruku'i da ita sun maftata hannisa kawai sai na ji ya bude suratun nisa faqara'aha ya karanta ta sun maftata ala imran sannan sai bude karatun ala imran faqara'aha ita ma ya karanta ta wato ya karanta waɗannan surori guda uku a jere baqara sannan suratun nisa sannan suratu ala imran wato wannan ke nuna mana jerin surori na alqur'ani da aka faro da fatiha sannan baqara sannan ali imran sannan nisa sannan ma'ida sannan al-an'am al-a'raf har ka je zuwa ga suratul nas ta karshe wannan jerin surorin bisa ga wannan tsarin ijtihadin sahabbai ne ba nassin annabi sallallahu alaihi wasallam bane da haka idan ka faro karatun alqur'ani ba dole bane ga mai karatu a ce sai ya bi wannan jeri in ya ga dama ya karanta baqara sai je kawai ya bismillah ya karanta taha sannan ya koma ya karanta ali imran sannan kuma ya je kuma bayan ya gama ta suratul hajji sannan ya koma ya faru suratul nisa'i abinda dai ake so ya karanta qur'ani gaba daya amma cewa dole sai ya je wannan surorin haka ba tilas bane ba me ke nuna jira su ba tilas bane gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kammala fatiha suratul baqara bai suratul ali imran ba sai min sai ya nisa'i sannan kuma sai ya koma ya bi sannan ya koma ya ali imran ina fatan kun fahimta ashe wannan jeri tartibus suwar din nan tawfiqiyyun la tawqifiyyun abinda yake nufi da tawqif abinda yake nassin annabi ya tabbatar tawfiq ijtihadi ashe jera su haka ijtihadin sahabbai ne wannan shi na ra'ayin jumhurin malamai a cikin su akwai Abubakar al-Bakallani akwai Imam Malik ibn Anas sun ban manta ba amma jerin ayoyin da ke cikin kowace sura wannan da nassin annabi ne wanda istihajin sahabi wani ba alhamdulillahi rabbil alamin ace ita ce ta farko sannan arrahmanir rahim ita ce ta biyu a cikin suratul fatiha sannan maliki yawmiddin ita ce ta uku sannan iyyaka na'budu wannan jerin haka annabi jeranta su cikin kowace sura jerin ayoyinta wannan nassi ne na annabi amma jerin surori ijtihadi ne na sahabbai kun bayyana wannan da kyau ashe idan abu ya zanto nassi ne na annabi ya halatta mu sun yi saba wannan jerin baya halatta ka zo alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم كذا سمتي جيرن دكيت أن بهاك النبي جيرسوا يا جيرسني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما يدى حديث أم سلمى ينونا سننكم السوروري قال بي ذاك سامو سورة تأتونا أددين لوكتي تنا سوكا أددن وتني تنا سوكا لوكتين دد السورة تسوكا وانا أددين آيوي sai annabi ce wannan ayoyin ku sa su wuri kaza a cikin sura kaza dan sai sura ta fara sauka bata karashe gaba daya ba sai kuma a fara saukar da wannan surar ita ma bata karashe ba sannan a fara saukar da wata sannan sai a kawo waɗansu ayoyi na surar farko idan aka saukar da su sai annabi ce wannan ayoyin na waccan surar ce ta farko ku sa su daidai wuri kaza cikin sura kaza sallallahu alaihi wasallam ashe jerin ayoyi wato ainihin توقيف ني دقى النبي صلى الله عليه وسلم أما جير السرور توفيق ني يعني باجتهاد الصحابة رضي الله عنه كن قاني وانا نجم يقرأ مترسلا وانا السرور يقول وقد مزنا الله يكرم تاينا كرم تاسو مترسلا أديري دكي دكي أبين ايكي نبي دي مترسلا كرشان كوش آية ينا سيوا أهنك ليكي بيبا أو بجبا تاينا هكا إذا مر بآية فيها تسبيح صبها yayin da duk ya wuce wajen wata aya da an ambaci tasbihi cikin ta sai tasbihi idan yazo sabbih isma rabbikal a'la ba umri yake ba to sai ya daka daidai ce sabbih isma rabbikal a'la sai daka ta nan subhan rabbil a'la subhan rabbil a'la ko su dai ko su wani adadi sannan allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada duk inda ya wuce aya da ta magana tasbihi sai ya tsaya yayi tasbihi وإذا مر بسؤال إذن يوتي وجمت آية تكي مغانا روكو سأل سيروكو كما يدى الله تي واسأل الله من فضلي إن الله كان بكل شيء أليما سيدك تجا اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك فنسيتك بقى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا هكا دوك اندي جي اندك روكو اكتل روكا تل روكا وإذا مر بتعوذين إذن يوتي وجمة آية تيما كان استئاذة تعوذة سيني مدريد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سيدك تيني مدريد اندك الشيطان وإذا قرأت القرآن دك عند أكتي دي استعاذة سيئك في نوتي ثم ركع أهك يتين كرتوسا ننير كوي فجعل يقول سيشقا ينا بيتي وا دو من جعل ينا تكين أفعال الشروع وانا كينونا فارع أبو ينا يركوئي بي وتوتب سيئ فارع تيوا سبحان ربي العظيم فكان ركوه نحو من قيامه دتي ودي ركوئي كستكي dab take da dadewar da ya tsaye tsaru wajen karanta surorin can uku sun makala sannan bayan ya dadewar sannan sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ya faɗa sannan kalmomi guda biyu sun makama sannan sai ya miƙe qiyaman tawila tsayuwa wadda take mai tsawo qariban mimma raka'a dab ko kusa da irin dadewar da ya cikin ruku'i ثم سجد سنن سي النبي سجد فقال سيتي سبحان ربي الاعلى وتكرمت wannan tasbihin فكان سجوده قريبا من قيامه sai kasance sujudar da yayi dade wanda yake ciki dab da dade wanda yake tsabowa daga ruku'i kafin ya tafi sujuda rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wato wannan na nuna annabi na bin daki daki bana muqaddara cewa idan a wajen tsayawar da ya yi wajen karanta waɗancan surori ya yi awa ɗaya da kwata to idan ya zo ruku'i da wanda yake cikin ruku'i kuma zai awa ɗaya ko ko da minti biyar ko da minti goma dan dab da waccan tsayuwar. Idan ya taho kuma daga ruku'i dadewar da zai tsaye kafin ya tafi sujada kuma ita adala akalli awa daya. Daga nan idan ya tafi sujada kuma dadewar da zai a cikin sujada ita kuma adala akalli minti 50. Ina fata ku fahimta. Haka annabi ke tafiya da su a jerace. To tunda zai dade a cikin ruku'i irin wannan dadewa, menene abin da zai yi? To kaga dai wannan tasbihin dai ba so dai zaka yi ba, dai dan kai so dai sauran lalar lokaci me zaka yi? To shi wannan tasbihi abinda waɗansu malamai suka ce shi ne mafi karanci ka yi shi so ɗaya, idan za ka yi tsaka tsakiya ka yi uku, in za ka yi mai tsawo kar ya wuce goma ko goma sha ɗaya. Wannan dai ijtihadin waɗansu malamai ne. Abinda dai sunnar annabi ta nuna mafi karanci ka yi so uku, dai idan muka ce so ɗaya ai ba za ka rasu sosai cikin ruku'i ba, amma yin so uku dai koya an samu nutsuwa. Subhana rabbiyal azim, سبحان ربي العظيم الله لا كل كاي كدا كو كان سو ما في كرنتي ده سنه ta nuna adadin su uku mafi yawanci ku bai da adadi ka yi 70 ka yi 100 ka yi sama da 100 wannan bai baka iyaka ba gurgudan dade wanda kaga zaka yi a cikin sallarka. Ina fatan kun fahimta. To waɗannan al'amura wannan dai na nuna mana ijtihadin annabi da zagi dan tsunsa wajen bauta ga ubangijinsa. Mu duba matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa shi ne khatamun nabiyyin wa imamul mursalin, amma tare da haka yake bayar da irin wannan lokaci mai yalwa dan abin da yake nafila ba ma farilla ba sallallahu alaihi wasallam, dan saboda nuna wa mutane matukar ijtihadin da ake so su rinka yi dangane da abin da ya shafi ibadojinsu na yau da gobe. Hadisi na gaba at-tasi', hadisi na tara, an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laylatan فقال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه وأدعه. متفق عليه. حديثي نترى سكن ونن بابي دقى عبد الله بن مسعود يكي تشوى ناي صلى تردى النبي صلى الله عليه وسلم أولي دري شما دي ونن يانون القيام الليل دي. فقال القيام جاء النبي صويت سيوانسا حتى هممت بأمر سوء. Har na himmatu da aikata mummunan aiki. Kila sai aka ce da shi wa ma hamamta, me kai himmatu ka yi, me kai niyyar da ka yi? Kana sai ce hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, ai saura kiris in zauna in kyale annabi dan na gaji da tsayuwa. To shi ma Abdullahi dan Mas'ud fa yana cikin sahabbai masu yawan ibada, amma da suka zuba da annabi kaga bai ji dadin labarin ba sosai, saura kadan shi ma ya ja da baya. Wato dan a nuna iyakacin mujahada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine malamai suke cewa wannan ke nuna idan kana sallah tare da liman ba a so ka gudu ka bar shi. Domin da a ce za ka iya gudu ka bar shi babu laifi, to da Abdullahi dan Mas'ud ya gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi ko nafila ce ma ba farilla ba. An gane ku? Amma tunda wannan na nuna karancin ladabi dangane da mu'amalarka da liman, to da haka sai ya jure bai gudu ba, dan baya son yayi abin da yake karancin ladabi ne, duk da in yayi ba haramun yayi ba. An gane ku? Sai fa liman ya tsawaita cikin sallar farilla, kai kuma kana da uzurin da zai fitar da kai, to a nan gurin ka iya fita shikenan ka je kai sallar ka kai kadai. Kamar yadda wani saurayi ya yi lokacin da Mu'adh ibn Jabal ya tsawaita masa sallar sama da kima, ya ga an dade ya ga dai har yanzu ba a yi ruku'i ba, shi kuma yana da uzurin kansa. Sai kawai ya fita daga cikin sallar ya koma gefe guda ya yi sallar ta shi kadai. Abdullahi dan Mas'ud ya tuhumce shi da cewa munafiki ne, aka ji aka yi karansu wajen manzon Allah. Fa ma'az kai yake tuhumce shi cewa munafiki ne, aka yi karansu wajen manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kai me yasa ka tafi kabar? Wace ya tsawaita da yawa, ya zo masallaci wurin ka ya sallar isha yi tare da kai, kuma sai ya dade yana hira mu ko muna can muna ta jira su a unguwarmu, har sai ya zo ya mana sallah. To da ya zo a maimakon kuma ya ja gajerun sura kuma sai ya dogon sura, ya kuma na gaji da jira, ina da abubuwa na dan haka da fice da je na sallah ta ni kadai ne tafiya. Manzo Allah ce, to kai Mu'adh idan zaka sallah da mutane ka daina fitinan mutane, ka ja gajerun surori wadanda ba za ka wahalar ba, wanda tsawansu bai yawa ba, sannan kuma wato ba su zanto gajeru da yawa ba. Haka ya kamata ka yi, don saboda cikin mutane akwai masu rauni, akwai masu kaza, akwai masu kaza. Sannan ce, to kai da kaje kaza sallar ka jefe guda kaje kai mai ka karanta? Yace, abinda na karanta shi ne Fatiha, na roki Allah aljanna, na nemi tsari daga wuta, amma ma adane ma dandana tuka wa dandana tu Mu'adh, gungunin da kuke kai da Mu'adh lokacin da kuke cikin rukuyi ba san me kuke roƙa ba, ni dai na roƙi aljanna na ne wutsiri daga wuta. Manzo Allah ce ana wa iyyahu haula hadu dandin, ni da Mu'adh duk gungunin da muke bamu shanan bamu dan ba. Allahu alaikum. Koyarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikimomi masu yawa ce, sai dai mai ta kokarin kwatantawa. Wata rana mai tuntuɓe, wata rana mai ci nasara, haka dai rayuwar take. Almuhim dai fa atala qiyama hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamanta bihi qala hamamtu an ajlisa wa da'a, muttafaqun alayhi. Waɗannan salloli da manzon Allah ya yi, da wanda ya yi tare da Huzaifa, da wanda ya yi tare da Abdullahi dan Mas'ud, dukkaninsu salloli ne na dare waɗanda suke na nafila. A gane ku. Al'ashir hadisi na goma, an Anas radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yatba'u al-mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abu uku ne suke bin mamaci: ahaluhu, iyalin gidansa, wa maluhu, da dukiyarsa da ya mallaka, sannan abu na uku shine bai, wa amaluhu, sannan kuma da aikinsa. An gane ko? Wannan dai galibi wato daga cikin mamata abin da yake bin su kenan. Amma ya samu wani wanda ke da bai da komai tunda ba da iyali din, kuma shi ba ko ne a gari, kuma bai da dukiya din, ya kasance abin da yake bin sa kawai shine aikinsa. An gane ku? To sai manzo Allah ya ce fayarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid, sai biyu su dawo, sai ɗaya ne kawai zai wanzu tare da shi. Menene biyun da za su dawo? Me abin da zai sa? Ya ce yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu, ababen nan uku, iyalinsa da dukiyarsa da aikinsa. Fayarji'u ahluhu wa malu, sai iyalinsa da dukiyarsa su dawo. Wa yabqa amalu, sai ya kasance aikinsa ne zai wanzu da shi cikin kabarinsa, domin ba abin da zai shiga da kai cikin kabarinka sai aikinka. Dangi idan sun dauke ka kan kafadunsu da sun je sun sauke, dawowa za ta yi ta kyale ka. Haka dukiyar mutum ma wato dawowa za ta yi ta kyale shi. To dukiyar mutum tana iya barsa ne? Shi ne don su malamai suka ce abin da ake nufi da dukiya nan galibi shi ne bayi. Wani lokaci za ka ga an je binne mutum har da bayansa, wanda wannan dukiya ce, ɓangare ne na dukiya. Waɗansu kuma suke nuna kamar ana bijirowa mutum wannan dukiyar ne, dan a nuna masa cewa ka ganta dai ba matsayin komai bane, ba haka zaka mutu, ka barka, ba zaka je lahira da ita ba. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Abinda wannan ke nunawa, sai mutum ya zage dantsa kenan, yayi abinda yake shine tabbas. Domin idan mutum ya shagalta wajen tara dukiya dai, karshe dai mutum zai mutu ne ya barka. Haka idan mutum ya iyalansa suka shagalar da shi, suka hana shi bin Allah, karshe dai daga kabari kun riga kun raba gari da su, za su kai ka su dawo, kai kuma su rufa a can gurin. Ashe aboki na gari da ya kamata ka kula da shi tun a nan gidan duniya shine aiki, dan shine abokin zaman kabari. In aiki ya zanto na gari, sai ya haskaka wa mutum kabarinsa, kuma mutum ya samu damar ansa tambayoyin nan guda uku da za a yi masa: man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, ya ansa daidai. A yalwanta masa kabarinsa kamar yadda hadisi ya nuna, har tsawon zira'i 60, sannan a haskaka masa matsayinsa da ke cikin gidan aljanna tun kafin ajin kiyama din ya rika gani. Idan aiki ya zama mummunan aiki, kuma ya cika kabarinsa da wari, sannan kuma ya kasance ba zai iya ansa waɗannan tambayoyi guda uku ba, sannan kuma a maimakon a yalwanta kabarinsa, wannan tsani zai mata ya ƙara matsayi shi kuma, hatta takhtalifa adlahu, har sai haƙarƙarin dama sun haɗe da haƙarƙarin hagu. Allah ya tsare. Don haka a wani hadisin yake cewa wato shi kabari ko dai ya zanto dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna, ko ya zanto rami daga cikin ramuka na gidan wuta. Yadda za ka yi ka gyara ko wannan ka gyara kabarinka shine aiki da imani. Duk aiki ko minkensa in ba a gina shi kan imani ba, Allah ba zai karba ba. Ha kuma duk imani in ba a bishi da aiki ba, ya zanto gutsarren imani, bai zama cikakken imani ba, irin wanda ake bukatan bawa ya yi shi don ya samu tsira daga wuta, ya samu shiga cikin gidan aljanna. الحادي عشر حديث نشأ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. عبد الله بن مسعود كتاب من ذن الله يأتي الجنة أقرب إلى أحدكم الجنة إتتي مفي كسا زوى تيمكو min shirakin alihi, sama da hancin takalminsa. Shirak a larabci lokacin da ka sa takalmi silifas ko faɗi, wannan abin da ke shiga tsakanin babban ɗan yatsa da ɗan yatsa na biyu ba shine hancin takalmi ba, shine shirak a larabci. To yanzu wannan akwai abin da zai fi shi kusanci da kai, manzo Allah ya nuna aljanna ta fi kusa da kai sama da wannan hancin takalminka. Yace wannaru mithlu zalik, haka ita ma wuta tana kusa da mutum sama da hancin takalminsa. Abin da wannan ke nufi, irin aiki kankane da za ka raina na alkhairi shi ne irin wanda idan ka yi karshe ya jawo ka shiga cikin aljanna. Irin aiki kankane da za ka raina na sabo ka ce idan ka zama, irinsa ne wanda idan mutum ya yi karshenta ya zama masa shiga cikin wuta kuma ya daɗe a ciki. Ashe dole sai mutum yana mujahada kenan, tunda dan kankanin abu zai kai aljanna, dan kankanin abu na iya gadarwa mutum shiga wuta. Ashe dole sai mutum yana lura, yana sanya kulawarsa dangane da me zai jawo masa rahama wurin Ubangijinsa, menene abin da zai jawo fushin Ubangiji idan mutum ya kauce masa. Akwai wani hadisin da manzon Allah ke cewa mutum zai iya furci da kalma ɗaya wadda ba kwata-kwata ma ko kulawarsa baya sawa dangane da ita. Kalma ɗaya ce ta alkhairi, amma tsammaninsa ba ta kai matsayin komai ba, sai ya kasance ta gadon masa shiga gidan aljanna. Yusurrawa mutum zai furci da kalma ɗaya ta sharri, tsammaninsa ba ta taka kara ba ballantana ta karya, amma ƙarshe sai ta jefa shi cikin ramin wuta tsawon shekara 70. Ka jefa abu shekara 70 kafin ya je ƙarshensa, ramin da za ta gadarwa da mutum shiga ciki kenan. Ashe kenan bai dace ba ka raina aikin alkhairi komin kankantarsa, haka bai dace ba ka ki kulawa da aikin sharri wajen nesantarsa komin kankantarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalan wannan da cewa kamar mutane ne guda biyu, ko ka ce kamar ayare ne na mutane, sai suka yi tafiya. Lokacin cin abinci yayi suka sauke buzurinsu babu itace. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai shugaban tafiya ya umarce su kowane mutum ɗaya ya je ya kawo mana kiran kara ko kiran itace guda ɗaya kar ya ƙara kan ɗaya. Adadin mutanen ku suna da yawa, wannan ya je ɗauko ɗaya ya kawo, wannan ya je ɗauko ɗaya ya kawo. Saboda adadin mutanen da wannan ya kawo kire sai ga sun samu kan ince guda waɗanda suka samu hura wuta da shi har suka gasa gurasa suka ci suka tafi su. Yace to yadda kuwa ga wannan kiran ɗaya yake, wancan ya kawo ɗaya, wancan ya kawo ɗaya, yace to haka ayyukan zunubi suke. Kana rena wancan ɗan kaɗan gashi nan ya zo an rubuta an ajiye, kai baka sani ba, gobe ka sake ɗan kaɗan an ajiye, jibi ɗan kaɗan, gashi ɗan kaɗan, bayan awa ɗaya ɗan kaɗan, da haka sai suka taru suka yi me, sai suka zama sun yi yawa. Duk dai wannan domin mutum ya sa kulawa. Asani ajab hadisi na 12, an abi firar ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة وانا متنك كرا ربيعة بن كلاب الأسلمي أن قبيل بن أسلم الكنية أبو فراس أصلا خادم رسول الله ما يحيد مرقداني كما زان الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت خادم هنا توقع ما نرباوة ونلوك تكون هنا توقع ريالا جدا وانا يالا جدا كوما تاني ko namiji ana kiransa khadim, idan mace ce khadim, idan namiji ne khadim a larabci dai na sosai. In ka ji an bambance namiji a ce khadim, mace a ce khadima, to ba larabci ne na sosai ba na malamai, larabci ne na awam ga magarin mutane. Amma a larabcin ba a bambancewa tsakanin yaro da babba, tsakanin mace da namiji. To shi wannan yaron gida ne na manzon Allah mai masa hidima, wa min ahli suffa, asali yana cikin ahli suffa, waɗansu fakirai da suka zo Madina, kuma duk Adamu masaukai su ba su samu wurin sauka ba, sai aka yi wata katuwar rumfa dab da masallacin manzon Allah daga ƙarshe can wajen sahun baya, aka yi wata rumfa daga baya wadda a nan suke kwana. Hidimarsu shi ne kawai suna jira yanzu za a kada gangar jihadi don su fitar jihadi don ɗaukar kalmar Allah. Kala shi Abu Firas ya ce, kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance ina kwana tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, fa'atihi bi wudu'ihi, yana kwana tare da annabi a gida daya, a daki daya, a shimfiɗa daya, a'a ba wai a daki daya ba, ba kuma a shimfiɗa daya ba, a gida daya, ma'ana yana dab da kofar gidan manzon Allah, ko da manzon Allah zai buƙaci waɗansu al'amura cikin dare, wa zai ɗebo mun ruwa a rijiya a bukar sai gani ta zo shi yana farke yana jira kawai annabi ce ai kaza yi, wa zai je wuri kaza, yace to haka wata rana nake zuwa in kwana kofar gidan manzon Allah ina jiran ya fito ya umarni cewa ai kaza mun mutuntar. فآتيه بوضوئه يتي نيكي كاو مسا روان الولادة وضوء دا يوى روان فتح يادم روان دا اكي الولادة شي اما دا ان يضام عنتي وضوء يادم تو اتا الولاد كان دكينا انقاليكو فآتيه بوضوئه سيكي كنا كاو مسا روان الولادة وعادته دا دكو وتوتا بكاتا تاش ديني ما فقال لي سيتي دا نيوترانا دا يوى هدماتا شكو مزان الله كريمي ني idan kai masa karamci sai ya rama koya ya baya kyale kaka kuma haka ya umarci mutane yace dukkan wanda ya muku karamci kuma ku rama da karamci ta wata hanya idan shi mai kudi ne kai ba ka da kudin da zaka bashi ai zaka iya wani abin da kai ma kai motsi ya ji dadin sa ko ba kudin ba kuma ya fi kudi dadi wurin sa kai ma sai ka ribaci wannan kai manzo Allah ce man sana ilaikum ma'rufan fukafi'u fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu wanda ya muku alkhairi ku rama masa in ba ku samu abin da za ku rama masa ba ku yi masa addu'a ta gari irin wanda za ku ji cewa lallai kun rama masa alkhairin da yake to wannan duk mutum wanda yake karimi cikin mutane cikin mabukata cikin talakawa haka yake in an yi masa karamci baya rainawa amma akwai kangararre akwai la'ib cikin mutane wanda an yi masa karamci sai dan danka zama da yabani baya san cewa an yi masa karamci to ya kamata mutum ya zanto mai godiya ga mutane in sun masa alkhairi haka manzo Allah ce kalamu alkhairi ko kuma kai addu'a ta gari gurgurdin yadda zaka kara ma to wannan mutum yana taiwa annabi hidima annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga hidima tana da yawa sai ya ce san tambaye bukatarka kai ma da yo in maka hidima faɗi me kake so in yi ma sallallahu alaihi wasallam fa qultu abu firas sai ce as'aluka murafaqataka fil janna abinda nake so in yi tarayya da kai gidan aljanna ba da wata bukata sai wannan fakana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aw ghayr zalik shin ba za ka nemi wata bukatar ba daban da wannan ka tanda dai da wata daban da ba wannan wannan ka tana da girma matuƙa kware ne qultu abu bilal ce huwa zak in dai bukata ce ita ce wannan ba wata sai ita kala sai manzon Allah sai da shi fa inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka mun wajen cimma bukatar nan taka ta hanyar yawan sujuda an gane ko wato yawan salloli kenan na nafila suna daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya samu shiga aljanna wato manzo Allah zai masa addu'a amma addu'ar manzo Allah kadai ba za ta yi ba kai ma kuma sai ka kara da kaza sai a yi taimakekeniya da juna tsakanin addu'ar manzo Allah da kuma kasratu sujud sai a samu shiga me sai a samu shiga gidan aljanna to wannan na nuna kenan mujahada sosai da sosai da yawan ibada da ake so bawa a irin kai wato manzo Allah na shiryar da mutane al'amura ba sai yawan gaske kaga akwai wani balaraban kauye da wata rana annabi ya bi ta garin su guzurin sai yanke masa sai wannan balaraban kauye wa annabi karamci sai manzo Allah ya ba shi adireshin sai ya ce duk ranar da ka zo Madina ka biyo ta gida na nima kaga aiki da cikawa sai ya biyo ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne wanda na je kaje garin wata rana baka masoki ka ji daɗi ko da ba ni ma yau gashi na zo sai manzo Allah ce to roki me kake so sai ce wallahi dai abin da nake so ka bani raƙumi guda da kuma ƴan awaki waɗanda zan rinka shayar da mutanen gida na nuna awaki sai manzo Allah ce haba Allah yanzu ɗaya daga cikin ku ka samu dabara irin ta tsohuwar Banu Isra'ila a ce tsohuwa cikin Banu Isra'ila ta fika dabara wace ce sai ya sa bai suka yara sai aka fita batun kuma wancan mai tsohuwar Banu Isra'ila kuma ta yi mene ne tsohuwar Banu Isra'ila ta yi tsohuwar Banu Isra'ila ce take cewa dama annabi Musa wato annabi Musa alaihi salam zai fita daga cikin abin nan da ya tashi fita daga cikin kasar Misra don ya tafi Baitul Maqdis sai hanya ta ɓace masa sai ya tambayi malaman Yahuda ya ce me ayya na nemi hanya na kasar hanyar da zan fita daga ce dama annabi Yusuf ya alkawli da mu matukar bato ne kabarinsa muka yi daga nan gurin muka tafi da shi babu yadda za a yi mu gane hanya aka ce to an nemi kabarinsa kuma an rasa sai aka zo wajen wata tsohuwa ita kadai ta san inda kabari yake ke ina kabarin annabi Yusuf ta ce da annabi Musa za ka biya min bukata ta sannan in nuna ma in ba haka ba zan ba ce mai ce ce bukatar ki ta ce ka roƙa min Allah aljanna an kai da wannan in nuna maka kabarin Allah Musa ya daga hannu ce ya Allah shigar da ita aljanna ya Allah shigar da ita aljanna na cewa a mu sai ta tashi mu je ta nuna musu kabarin aka tone aka tafi da shi shine sai manzo Allah ya ce ɗayan daga cikin kulkansa yin dabarar tsohuwar banu Isra'ila kawai sai ka tambaye da kumi da waɗansu ƴan awai nuna akwai amma me da nuna akwai da Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi karo ba babu inda hadisan su ke karo domin wancan dai na nuna cewa ya roki abin nan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya ga iyakacin kwadayin wannan mutum game da san aljanna din ce ba za ka roki wani abu ba sai wannan ka roki wani abu ba da wannan mushi sai kara faɗa kaga da a ce annabi ba zai ansa wannan din ba yadda ba zai ce komai ba amma tare da haka dan kuma kar ya sakankance ya ki yin ibada sai ce ya fa inni ala nafsika bi kasrati sujud dan kar mutum ya sakankance kuma dai kaga duk mujahada ta shiga in ba ka bai da annabi roƙa masa aljanna mutakar yana da imani ko farin da yake baya na fila zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba tun da mun hikai to hadisin wanda ya zo ya tambaya annabi farin lai aka faɗa masa ya ce shi la yazidu wa la yanqus annabi ya ce dakhala aljanna fa in sadaqa kaga ba dan amma ga shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya roƙa masa aljanna sai ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujud hadha kulluhu yadullu ala mujahada mutum ya rinka mujahada kenan الثالث عشر حديثي نشاؤك عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليك بكثرة السجود لله فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى أنك بها خطيئة wannan hadisi na 13 cikin wannan babi an karbo daga Abu Abdullah shine a wani lokacin kuma ana kiransa Abu Abdurrahman wato alkunyarsa ko a ce Abu Abdullah ko a ce Abu Abdurrahman mai wayna da yaya guda biyu ne ɗaya Abdullah ɗaya Abdurrahman to idan mutum yana da wannan kuma ya zanto ya alkunya biyu babu laifi a kira shi da duk wanda aka gada ba yana da yaya kuma wani lokacin a ce masa Abu Fulan wani lokacin a ce Abu Fulan duk kuma ya ansa babu laifi amma dai sunansa shine Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine Thauban wanda yake yantaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mallake shi a matsayin bawa daga baya yanka shi kala shi Thauban yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul da ji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa alayka bi kasrati sujudi lillahi ina umartaka da yawaita sujuda ina zaburar da kai da yawaita sujuda domin Allah ta'ala فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجَدَةً كَيْ بَابِ يَدْزَا أَكَيْ وَتَسْجُدَ دُومِنْ أَلَّا إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً فَاتِيسِ أَلَّا يَدْوكَ كِدَرَجَةً كَدَئِتَا وَحَتَّى أَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً فَاتِيكُمْ سَيَّا كَنْ كَرِيكُ لَقُلَنْكَ بِهَا أَسْرَدِيَّا مُنَّا سُجُدَ الْبُدَادِيَا وَتُوْكُوْتُ سُجُدَ الْبُدَادِيَا بِتُنْزَيْ تِمُوْرِيَا بِيُوْ أَدَوْكَ دَرَجَةً كُمَا آيَاتِي وَنُقَنْدَرِي لِكَتِكِنْ كُلَا قُلَنْكَ to idan kowace sujjada dai zaka yi haka cikin kowane dare idan kai raka'a 11 irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi kai cikin raka'a 11 din nan zaka samu sujjada biyu har sau 11 wato sujjudu nawa kenan 22 kenan kowace sujjada a dauka darajar ka kowace sujjada kan kare zanubin ka wannan kuma sujjadar kenan ladan kira'ar kuma daban tsawon karatun kuma daban ruku'i kuma daban ababan da ke cikin tahiyya da salatin annabi kuma duk daban wannan sujjadar kadai ita gashi ka san da za ta samu ka gashi abubuwan su da yawa kwarai da gaske wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya ruwaito shi ar-rabi'a ashar hadisi na 14 an abi safwan abdullah ibn busr al-aslami radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن واتو حديث نشاهد دغ ابو صفوان شيني عبد الله ابن بصر الاسلمي يجي تشا من الله صلى الله عليه وسلم ياتي خير الناس من طال عمره ما في الخير متانيا بنكسا من طال عمره ود رايوته تي تصو وحسن عمله سننكم ايوك سكيكو wannan shine wafi alherin mutane a cikin rayuwa kenan karkashin wannan kuma ka iya fahimtar mafi sharrin mutane kuma shine wa wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin ta yi mai ya zo mummuna domin tsawon rayuwa gare ka lokacin da kake sabo ba alheri bare ba, shine yasa Allah ya ce wala ya tabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adhabun muhin. Yace waɗanda suka kafirta kar su yi tsammanin cewa jinkirin da muke musu shine alheri ga kawunansu, a'a, muna musu jinkiri ne don su ƙara laifi, gashi suna kafirci yana ƙara ba su tsawon rayuwa. Inda an ɗauke su da shekara biyu da ta wuce Allah kalla sun samu ladar shekara biyu da ba su yi barna ba, to amma sai aka ƙara musu rai, aka ƙara musu shekaru. Innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adhabun muhin, don su ƙara lodar kayan zunubi kenan. Allah ya tsare. Da haka dai mafi alkhairi cikin mutane shine wanda ga rayuwarsa ta tsawaita, sannan kuma ayyukansa sun yi kyau. Shi yasa mutum baya fatan mutuwa. Haka manzon Allah yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta. Kada mutum ya gurarci mutuwa da durrin nazara bihi, don saboda wata cuta da ta sauka a kansa ko talauci, ya ce ina baya mutu. Manzon Allah ce mai yiwa tsawon rayuwar nan da zaka samu ka ƙara aikin zunta, aiki na lada wanda zai ƙara maka daraja cikin aljanna. Ko kuma da ka yi zunubi je da shekaran je da an ɗauki rayuwarka yau za a ɗauki rayuwarka baka tuba ba, idan ka ƙara ma rayuwa sai ka samu damar tuba, sai akan kare maka zunubi. Illa mun taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanatun wa kana Allahu ghafurur rahima. Da haka sai ke cewa idan har dole sai ka yi addu'ar, to ga abin da ya kamata ka ce. Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li. Ya Allah ka rayar da ni in rayuwata za ta zama min alkhairi, ya Allah ka dauki raina in mutuwata za ta zama min alkhairi. Ka ganin gurin ka bai ma Allah zaki. Amma ha kawai dan wahalar duniya mutun yace ai shi gara ma ya mutu ya huta, ba a san mun muni wannan tunani. Duk wata wahala ta duniya kar ta gigita ka irin gigita da zaka ji wai ka bambace ma gara ka mutu ka huta, wannan ba ya da amfani. Allah na iya jarrabarka da babu, idan ka tana wani bayan an jarrabe shi da babu, an jarrabe shi da kuma rashin lafiya, kai ko da lafiyar gabbai tare da kai. Duk matsalar ka ta rayuwa idan ka waye gari ka je asibiti, kamar yadda muka faɗa makon da ya wuce, in ka je ka ga wani sai ka ɗauka kai kai ne gaba ɗaya sarki a duniyar nan. Ka je ka ga wani baya iya zama, baya iya kwanciya, baya iya tsayuwa, kawai sai dai a ajiye shi a wani makaifa makaifa haka ya rasa yadda zai, kuma a wannan makaifa makaifa kwana nawa yi, kuma ga sauro a asibiti, ga ba magani, ga ba hasken wutar lantarki, ga wari. Yanzu sai ka je asibiti da zazzabi, kuma sai ka ɗauko wata sabuwar cutar kuma in baka yi hankali ba, saboda yanayin gidan da kake kwance, yanayin man ɗakin da kake shiga, yanayin iskan da kake shaka, yanayin rashin tsaftar wajen sai ta kara maka wata cutar. To kaga kai idan ka goda baka da kokobo amma gashi kana cikin koshin lafiyar ka, sai kuma Allah godiya ke. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito, wa qala hadithun hasan, busr bi dhamm al ba'i wa bi sin al muhmala. Malai ce bi dhamm al ba'i wa bi sin, wannan busr din zaka yi wa ba'un din nan dhamma, sin din kuma al muhmala mala dugo. Sukan ce al sin al muhmala sin kenan wanda ba su dugo, sukan ce al sin al mu'jama suna nufin shin mai ruwa kenan mai dugo, kamar yadda an ce al ha'ul muhmala ya zama haƙarmi, alhaɓul mu'jama ya zama haƙarin mai ruwa kakin, kamar yadda sukan ce aljim almuhmala, ko su ce kuma wato abin nan duk wancan zai yi shiga, wato almuhmala dai shi ne wanda ba dugo, almu'jama kuma shi ne mai dugo kenan, alhijam din shi ne yin dugo kan harafi kenan. Alhamisa ashar, hadisi na 15, an Anas radiyallahu anhu qala qaba ammi Anas ibn an-Nadr radiyallahu anhu عن قتال بدر فقال يا رسول الله جبت أن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع قل يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابك وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النصر أو رواية ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أهد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنا فوجدناه به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه. وأن حديث نشابر شكو أن بابي أنكر قلت لك أنس بن مالك قال أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر بطانا idan an ce ammu wamma yafi ko kanin sa kina babbana shine Anas ibn Nadr radiyallahu anhu yayi fashi baya nan an kitali Badar lokacin da aka yi yakin Badar bai samu dama halarta ba wato dangantakar Anas ibn Malik da dangantakar Anas ibn Nadr dangantaka ce ta shi Malik baban Anas din farko dan uwan haihuwa ne ga Anas din na biyu wato da Malik da Anas din na biyu da Tija baban su gaba ɗaya shine wa Annabru shi wancan Anas na ƙarshe ɗaya yake ga Malik kaga Malik kuma abokin haihuwar Anas na biyu ne ina ba za mu fahimta wato kamar mu ce kai da wanka wato kai sunanka Anas kana da wa kuma shi kuma sunansa wa Malik to sai wannan Malik din kuma sai ya haifi da kuma sai ya sa masa suna Anas kun gane daga tuka zai kina da haka sai ce ghaba ammi Anas ibn Nadr dan uwan mahaifina shine Anas ibn Nadr yayi fati baya nan an kitali Badar dangane da halattun yakin Badar bai samu zuwa ba fa qala sai ce ya rasulullah gibtu an awwal kitalin qatalta al mushrikina yace nayi fati bana nan dangane da farkon yakin da ka yaki mushrikai wato ya kirga wannan a matsayin wata babbar hasara da ya tafka to tunda yakin Badar ba a san ba yaki za a yi ba an fita da tsammanin kawai za a tare Abu Sufyan da shi da ayarin kasuwancin da ya taho da su daga kasar Sham amma bisa ga dace kuma sai aka je aka ci karo da rundunar kafare da ta taho daga Makka yake cewa nayi fashi bana nan dangane da farkon yakin da ka yaki mushrikai la inallahu ashhadani qital la mushrikin in har Allah ya sake halarto da ni a wani yakin da zaka yaki mushrikai a wani karo na an yi wannan yaki a shekara ta uku ranan na bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ta asabar a wannan lokacin ana cikin watan shawwal in ban manta ba 11 ga wata ko 11 abu ga wata ranan wata asabar manzon Allah ya waye gari da jijjifi aka fita wajen wannan yaki shi yasa ba Allah da ya kawo labarin yace da su ba aka fita wa yadda dauta min ahlika tubawwidul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim tunawa an umma yayin da kawai gari ka fita daga cikin gidanka lokacin da barci ya fi dadi da asuba kai ka sun yi sulke da kayan yaki kace a fita bayan gari dan annabi tambayar sahabbai ya za a yi mu tsaya a nan gurin mu tare su ko mu je bayan gari mu tare su sai wadansu suka ce a tsaya wadansu suka ce ya kamata mu tafi bayan gari mu tare su sai manzon Allah ya sanya tufafi sai wadansu suka ce to ko ba mu sani ba ko manzon Allah bai yi shirin fitawa muka je muka matsanta masa a je a ce yayi hakuri mu za mu fita shi ya zauna manzon Allah ya ce ai bai dace ba ga annabi bayan ya sa sulke ya cire har sai an gwabza sallallahu alaihi wasallam an fita da asuba kenan aka je annabi je ya ce ku wadannan ku sai anan ana jera bara dan yaki wuraren da suka dace to bawu almu'minuna maqa'idan lilqital a daga cikin yakin Uhud an yi shi a shekara ta uku bayan hijira masana tarihi ko masu sha'awar sira sai su je su karanta littafin sira falamma kana yawmu Uhud in kashafa almuslimun lokacin da aka zo yakin Uhud musulmai gaba ɗaya sun dare sun kyale annabi saboda wahala ta yi wahala faqala sai shi Anas ibn Nadr yace Allahumma a'tadiru ilayka mimma sana'a haula ya Allah ina bayar da hanzari na dangane da abin da waɗannan suka aikata yana nufin su wane ne yani ashabuhu yana nufin sahabbansa kenan mummune kenan yace wa abra'u ilayka ina barranta zuwa gare ka mimma sana'a haula daga abin da waɗannan suka aikata yana nufin su wa yani musulmina yana nufin musulkai kada ka duba ladabin magana abinda musulmai suka yi suka danja da baya suka dare har suka kyale annabi ya wahala duk da cewa sun yi hakan amma hakan bai kwace musu imani ba, wani bangare na jarrabawa daga Allah, ya jarrabi annabin ya kuma jarrabi su suwa su mummunan. Da haka bai ce ba ya barranta daga gare su, sai ya ce yana ba da uzurin abin da suka yi, ginin yana nema musu mai hanzari a wajen Allah, Allah ya yafe musu, Allah ya gafarta musu. Gashi tare da su ya tsaya, shi bai gudun ba fa, amma ce ya Allah ina nema musu hanzari. Amma abin da kafirai suka yi sai ya ce mai ya barranta, saboda su abin da suka yi kafirci ne, waɗancan ko wani ɓangare na gajiyawa irin ta ɗan adam ta same su. An gane ku? Summa taqaddama, sannan shi sai ya ƙara ci gaba, ya fuskanci inda ta kafirai suke. Fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'az, sai Sa'ad ibn Mu'az ɗaya daga cikin manyan sahabban Madina ya gamu da shi. Fa qala, sai ya ce ya Sa'ad ibn Mu'az, ya kai Sa'ad ibn Mu'az, aljannatu wa rabbin nadr, yace aljanna kawai nake kwaɗayin zuwa, ina rantsuwa da ubangijin da ya halicci nadr, wato kakansa kenan. A wata riwaya wa rabbil ka'aba, ina rantsuwa da ubangijin ka'aba, aljanna kawai ita nake bege. Inni ajidu riha min duni uhud, kanshinta nake ji kafin ka je dutsen Uhud din nan, ina jin kanshinta a nan tsakiya. Wato wannan shi ne kuwatu da yaqin kenan, karfin yaqini da mu'mini ke samu game da ubangijinsa. Da ta kankancewa, kana Sa'ad, Sa'ad yake cewa fa mastafatu ya rasulullahi ma sana'a, yace wallahi nayi in ita kara da Anas ibn Zafar dangane da jarumtar da yaran nan kasa, ina baya da shi. Kaga adalcin sahabbai, duk wanda ka san ya fika ka san ya fika, wanda ka san kuma kuna da kunnan doki kuma ka san kuna da kunnan doki, amma kuma yanzu ka san mutum ya fika amma kuma sai ka masa hasada, sai ka kusa wai ɗaya kuɗi, ko a kuɗi, ko a ilimi, ko a sarauta, ko a kan wani al'amura na duniya, baka taba sallamawa sai inda karfin kai kare. To amma sahabbai mutane ne masu adalci, yace wallahi ya manzon Allah, ba ma wanda yake fada ba, ba a gaban sa yake fada ba, yace wallahi manzon Allah na kasa yin irin abin da Anas din yi. Wannan shine adalci da tarbiyya da ake so mutum ya rayu a kai. Duk wanda ya fika ka tabbatar masa da falalarsa cewa ya fika, ka kai masa hasara. Kala Anas, Anas dan Malik yace fa wajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bisayf, sai muka sami wato ainihin rauni ɗaiɗai tare da shi, ko saran takobi ɗaiɗai tare da shi, har 80 da ɗoriya a jikinsa. Auka na tambi rumhin, ko kuma suka da maji, auram ya tambi sahamin, ko jifa wato harbi kenan da kibiya, wato tsakanin saran takobi da sukan bashi da harbi da kibiya, an samu raunuka da miki a jikinsa har 80 da ɗoriya, shi wannan Anas ibn Nadr. An gane ku? Wa wajadnahu qad qutila, mun same shi an riga an kashe shi. Wa masala bihi al-mushrikuna, kafirai sun yi masa tamsil, shine katantana gawar mutum, at-tamsil kenan. Bayan an kashe mutum, ko a fata fuskar sa ayi ta sara har yadda ba za ka gane shi ba, ko ayi gunduwa gunduwa da naman sa, shine at-tamsil kenan, wanda an hana musulmi su haka ko da su kashe kafiri. Manzo Allah ce ko da kun kashe kafiri haramun ne ku yi tamsili ku. Amma kaga su kafirai tunda ba su da ladabin yaki, su da ma ƴan ta'addan yaki ne. Shi yasa a ina kake jin ba ana kafa kotu ta ƴan ta'addan yaki, ba a Turai ba, bar da ma su ne ƴan ta'adda, ƴan ta'addan yaki, ƴan ta'addan sarari. An gane ko? Wa wajadnahu qad qutila wa masala bihi al-mushrikuna fa ma arafahu ahad, Anas dan Malik yace cikin mu ba wanda ya gane shi, illa ukhtuhu, sai ƴar uwarsa, ita ce Rubayya bi bananihi, ta gane shi ita ma ta hanyar yatsunsa na hannu kawai. Amma a fuska ba wanda zai iya cewa wannan shine wani, saboda yadda aka lalata gawarsa. Kala Anas, Anas dan Malik yace kunna nara, mun kasance muna zaton, domin ar-ru'ya anan gurin ru'ya al-qalbiyya ce, ba ru'ya basariyya ba, ai auna zunnu, ko mun kasance muna zaton, anna hadhihi al-ayata, lalle ita wannan aya, nazalat fihi, ta sauka ne cikin lamarin wannan bawan Allah Anas ibn Nadr, wa fi ashbahihi, shi da makamantansa cikin waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud kenan, irin su Mus'ab ibn Umayr. Wata aya ce, ayan nan dake cikin suratul Ahzab, da Allah ya ce minal mu'minina rijalun, lalle daga cikin mummunai akwai waɗansu mazaje, sadaqu ma ahadullahi alayhi, sun gaskata abinda suka yi wa alkawali kansa. Fa minhum man qada nahbahu, daga cikin su akwai wanda ya biya bukatarsa, shine shahada. Wa minhum man yantazir, daga cikin su akwai wanda yake zaman jira ko gobe ta zo. Wa ma badalu tabdila, da dai ba su musanya addini musanyawa ba, suna nan kan koyarwar annabi, sallallahu alaihi wasallam. Anas ce muna zaton wannan aya ta sauka ne cikin lamarin Anas ibn Nadr shi da makamantansa cikin waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud kenan, irin su Mus'ab bin Umair da makamantansu kenan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Qawluhu la yuriyanna Allah, da yake la yuriyanna Allah ruwa bi dhammi wa kasr ar-ra, bi dhammi al-ya wa kasr ar-ra, aywa ya din dhamma da kuma kasra gara. Sai zanto me ma'anar sa, ai la yuzhiranna Allah, Allah zai bayyanar da zalika ga hakan linnati ga mutane. Wa ruwa bi fathihi ma, a wata riwaya za a yi fataha ne ga ya'un din nan da ra'un din nan, la yarayanna Allah, wa ma'anahu zahirun, ma'anarsa kuma wannan a zahiri yake, ma'ana Allah zai zai ga, wallahu a'lam, malai sai Allah dai shi ne mafi sani. Wato wannan yana nuna mana matukar mujahada, kuma inda za ka gane mujahadar kwarai kwarai da gaske mutum, saboda karfin yaki ne har ya dinga jin kaman gagashin aljanna yana ji tsakanin shi da dutsen Uhud. Kuma daidai lokacin da mutane suna gudu daga wajen fama, shi lokacin yake fuskantar wajen, duk inda aka kawo sala yana nufar inda wajen yake, shi ma yana kashe kafirai, ana kai masa sala, ana har aka kai shi kasa rauni ɗaiɗai har 80 da wani abu. A kotarwar ma da kun bambanta ba, duka raunin kuma yana gabansa, ba wanda yake bayansa. To idan aka ce raunin duk yana gabansa tsakanin kirji da fuska, baya bayansa, wai wa rauni ke samu a gaba? Jarumi. Wa rauni ke samu a baya? Rabu wanda ya gudu. Yana gudu a kibiyar tana sosa a ta ji masa rauni. Wanda ta samu a gaba jarumi ke. Mazajin fama, ga shi ƴar uwarsa ma ta kasa gane shi, sai da ta duba hannunsa, ta duba yatsun, ta gane wannan yatsun dan uwanta ne, amma a fuska ta kasa ganewa. Ai karshen mujahada ke. To wannan yaki na Uhud yana da kyau karanta shi da duba tarihin da ke ciki. Ayoyi masu yawa cikin suratul Ali Imran, tun daga faɗin Allah ta'ala, wa yadda gadauta min ahlika tubawu ilmuminin maqa'ida lil-qital wallahu samiun alim, har yazuwa inna ma zalikum shaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dukkan yakin Uhud ne akwai darussa masu dimbin yawa a ciki. Mummune sun nuna jarunta, Allah ya jarrabe su kan waɗansu sun yi shahada, har kusan mutum 70 suka yi shahada a wannan yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa an masa rotsi a kajini na zuba, an karya masa hakori sallallahu alaihi wasallam, har sai da aka kai shi kasa. Abu Dujana ne ya zo ya yi banga banga, ya kife manzon Allah a haka, hannayensa guda biyu da kafafunsa haka, ya tokare ta yadda bai danne manzon Allah da jikinsa ba, amma dukkan wata takobi da za a kawo sara ko mashi da za a je ho, sai dai zira kan gadan bayan dan kada safi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga jarumai kenan. Haka aka yi har sauran musulmi suka sake kawo kura, sannan asuru aka sake mayar da kafaran baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi. Har dai aka samu da daga karshe dai aka tsira, wato dai an yi lalle, an yi juna jina-jina da sauransu. Bayan sahabbai sun tafi suna kan komai hanya Madina, sai kuma aka zo aka kawo musu jita-jita. Ai ga Abu Sufyan can, bayan da sun tafi ya dawo, zai maimaita gawar da ya abin nan, zai zo ya sake lallace mummune. Sai manzon Allah ya ce, to wanda suka ji raunin nan kaɗai za mu koma da su, kar a kawo mana sabon agaji daga Madina. Suka juya suka ce, a tafi a haka. Labarin ya zama ƙarya, Allah ya jefa tsoro cikin zukatan kafirai, sun gudu ba maganar dawowa. Sannan aka dawo, in ba haka duk masu raunin nan fa, Allah zai nasu jabo lillahi wa rasuli ke da min ba da ma a saba umar kar, bayan da ga miki wani na ɗin gishi wani da jini na zuba, manzo Allah ce da ku za a koma filin daga. Kar wani sabon sojoji su daga Madina, da a san mazaje ake magana da su, ba mazare ba, mazaje. To irin wannan jarumtar ita ce muke bukata yau a kowane fage na rayuwarmu, cikin 'yan kasuwa, cikin 'yan siyasa, cikin soja musulmi, cikin ɗan sanda musulmi, cikin mobile police musulmi, cikin 'yan boko musulmi. Irin wannan jarumtar ake bukata, shiga da addininka duk inda ka shiga kenan. Duk inda za a shiga mutum ya shiga da addininsa. Tun da sauran hadisi ɗaya ko makamancinsa ku daure bukatar su ba ne ko? As-sadisa ashar, hadisi na 16. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا براء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Mas'ud shine Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri Allah shi kare da gare shi. Wannan sahabi yace lamma nazalat ayatul sadaqa lokacin da ayar sadaka ta sauka, wacce ce ayar sadaka? Wadansu malamai suka ce inna masarakatu, wadansu malamai suka ce a wannan ba ita ce ayatul sadaqa ba, ita wannan kaso ta fada, kaso suwa za a ba, amma wadar ta je ta wajabta zakka din ita ce kuzumin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yace lokacin da ayar sadaka ta sauka cewa ku bayar da zakkar dukiyoyinku, me ya faru? Yace kunna nuhamilu ala zuhurina, sai muka kasance muna daukan kaya muna yi wa mutane dako akan gadan bayanmu, wato muna zuwa kasuwa mu yi dako don mu tara kuɗi mai sadaka. Ayar sallah ta sauka, an yi sallah ta jihadi, za mu ta amfata jihadi, ga wata ta ce ayi sadaka, mu ko ba mu da kuɗi, to bari mu je koda dako ne mu yi da kwadago da leburanci mu tara kuɗin mu ma sai mu yi sadaka. Ba za mu kyale masu kuɗi su kaɗai su tafi da lada ba, su yi ta kashe kuɗi wajen addini, mu ba mu da kuɗin da za mu yi, dako suka rinka yi ba don su samu kuɗin da za su yi sadaka. Kunna nuhamilu ala zuhurina, yace fa da'a rajulun fatasaddaqa bi shay'in katsir, sai wani bawan Allah ya zo ya yi sadaka da dukiya mai yawa. Malamai suka ce shine Abdurrahman bin Auf. Fa qalu, sai munafikai suka ce mura'in, ayya wannan mai riya ne, in ba riya ba ya daka lokaci ka wani dubu kaza, ka bari dubu kaza lokaci kaza, wannan yayi ne dan riya, bari ku tasu. Wa ja'a rajulun akhar, sai wani mutum ya zo fa tasaddaqa bi sa'in, shi kuma sai ya sadaka da sa'in dabino daya. Fa qalu inna Allaha la ghaniyyun an sa'i hadha, suka ce wallahi ba ruwan Allah da sa'in wannan, Allah mai mai magana ka kawo sa'i daya. Ka ga wannan bugin kenan, ka ba da yawa baka tsira ba, ka ba da dan kadan ba baka tsira ba. Fa nazalat, sai wannan aya ta sauka, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin, sune waɗanda suke aibatawa masu tatawu'i cikin mummunai, bis sadaqati, masu tatawu'i cikin lamarin sadaka, sadakar ganin dama, sadakar nafila, sai su rinka aibata musu, in ka yi da yawa su ce riya, in ka ba da ɗan kaɗan su ce ina ruwan Allah da wannan. Wallazina la yajiduna illa juhudahum, su suke aibatawa waɗanda ba su da ikon samun wani abu illa juhudahum, sai karkashin ikon su, ɗan kaɗan ɗin da suka samu ciki suka bayar. Wato abinda wannan aya ke nunawa, kaga masu da yawa din ba su bayar da ɗan kaɗan ba, sai suka bayar da mai da yawa. Masu ɗan kaɗan kuma ba su hana gaba ɗaya ba, sai suka ɗauki mai cikin ɗan kaɗan nan kuma suka bayar. To wannan ita ce tarbiyyar musulunci. Kar ka zo kana da kuɗi da yawa, kana da miliyonirri, ana maganar addini, kana bayar da naira goma, naira goma sha biyar, ana zagaya da dara ko da hulatan agaji a masallaci, kana jefa naira goma ko naira goma sha biyar, kamar ka san baka yi daidai ba. Aljanna za ka sayar da naira goma sha biyar? Ko a nan wurin aka ce za ka auri ƴar sarki, don Allah nawa sarki ƴar sarki zai kama? Kai ƴar hakimi ya sadakin teki, ya za a ce wannan ƴar sarki ce, ya kuke jin tsammani yalla bai, yaya sadakin ta zai zama? Ai Allah kalli da kila ce dubu ɗari ko? Shi ne sadakin ta dubu ɗari ko dubu ɗari biyu, baya ka kai wa sarki manya-manyan riguna da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. To hurul ini kuma shi kenan, sai ka aure ta da sadakin naira goma sha biyar? Hurul ini fa, hurun inun ka misalin lulul makanun jaza, ka sabu ka misalin lulul makanun jaza'un bi makanu ya manun, ita ce zaka bada nara goma sha biyar ko nara kaza ko nara kaza. In iyakacin karfin ka kenan lalle, fattaqullaha mastata'ta, amma kana da iko sama da haka, dan me zaka yi ruwa? Ashe kowa zai ba da dai karfin sa, kai dalla ka karka dan ce a bada taimako, sai ka tsaya ba da mu ake, sai ka duba ka ga waye yazo da mota Mercedes, waye yazo da waye, waye yazo da kaza, waye yazo da kaza, kai da ka turin ke wai ba da kai ake ba. Da aka ce a bar taimako da wannan ake masu motocin nan, ga sunan da su ake, kai ba da kai ake, kai ma ba kana bukatar aljanna ba, in ta aka zo a shiga aljanna za ka ce da su ake, ba da kai ba. To tarbiyyar musulunci kenan, kowa ya rinka jin da shi ake, kuma kowa ya bayar da daidai nashi. Idan Abdurrahman bin Auf ya zo ya bayar da dirhami 800 ko 4000 ko 8000 kamar yadda ruwayoyi suka nuna, to wani ya zo da sa'in dabino ɗin, in ya zanto shi ne iyakacin ƙarfinsa, da shi ma kare tabbata da musulunci. Wallahi da musulmi muna da wannan zuciyar ta wannan taimakon addinin, masu kuɗi ne talakawan da wannan, amma kar ku ɗauka masu kuɗi ne kawai so ku yi ta da addini, hatta talakawan sun yi. Ba wani lokaci marigayi shi kafa ku kuma ya taɓa ga wani misali, ya ce a duk Najeriya kowane musulmi ya bayar da asusun musulunci naira ɗaya. dan Allah waye wanda talaucin zai kasa bada naira daya. To musulmi idan aka ce Najeriya tana da population din mutanen da sai kai mutum miliyan 100 misali mukaddara miliyan 100 kuma cikin miliyan 100 din nan wato kashi 65 cikin 100 zuwa 70 sune musulmai kaddara kashi 70 musulmai to kenan za a samu mutum musulmi miliyan nawa kenan miliyan 70 kowane mutum ɗaya ya bayar da naira ɗaya cikin musulmi maza ko mata za a samu naira miliyan nawa miliyan 70 wani irin aiki ne ba za a yi bidin naira miliyan 70 ba duk shekara kowa ba da naira ɗaya din nan ba zai ji ya bayar da komai ba ba zai taɓa jin cewa an tsile shi ba naira ɗaya dai zai bayar da ita to duk shekara a ce miliyan 70 duk shekara musulmai suna da miliyan 70 wannan masu hali su ƙara sama da haka babu laifi amma dai naira ɗaya din nan kowa ya kawo to kaga alal akal zaka samu asusun musulunci duk shekara ana da miliyan 100 to wannan miliyan 100 idan za a idan Allah wani irin aiki ne ba za a yi ba to amma babu zuciyar babu amintattu babu zuciya babu kaza babu tarbiya amma in muna da tarbiya daidai da masallacin nan idan muka ce za mu zo nan gurin daidai da Beirut Road a ce duk mai zuwa karatu duk litinin da Malam Ibrahim Khalil ke zuwa kowa ya zo da naira ɗaya kawai kare ƙara komai ya saka ta duk litinin haka idan an zo Laraba naira ɗaya haka duk karatun Dr. Ahmad da ake zuwa Bayero a Asabar da Lahadi kowa ji da naira ɗaya ɗaya kar wanda ya ƙara ko da kobo a kai naira ɗaya ɗaya don girman Allah nawa kawai musulmai na Ahlus Sunna da Kano za su tara idan aka yi wannan idan aka zo aka buɗe project ɗin musulantar da maguzawa yau nawa za a musulantar a shekara motoci nawa za a saya jip nawa za a saya ta dinga shiga Sahara ana nan kuma idan aka zo za a yi wannan dan Allah idan aka zo za a yi wannan gidan talabijin mata ranar zawon buɗe ga shi nan gudun arna suna buɗe gidan talabijin a Lagos abin mamaki ina Saudiya wata biyu da suka wuce sai ga shi ana kama wannan tasar ta yi aiki a Jidda ana kama ta kuma ta fi talabijin din Saudiya fitowa kuma idan ka duba kusan kashi 80 cikin 100 na program din da ke ciki ya da kiristanci ne da arnanci da rawan gargajiya kawai idan ka abinda ake nuna wannan shine hoton Najeriya kuma Najeriya gaba ɗaya ta takaito a bakin tekun nan ita ce Najeriya culture din mutanen wajen da shekencin su da kiristancin su da tsarar su wai su ne Najeriya kuma har da kai a ce kaga mu aka zaga to musulmi babu da zuciyar da zamu yi wannan ka rinka jin wai dan Allah da mu da Niger wai zuciya da Kano kawai da Niger to a bakin da kwanan nan ba waɗansu mata suka buɗe gidan rediyo kuma wani mutum a Tadir ya buɗe gidan rediyo kuma a cikin maraɗi kwanan nan fa cikin maraɗi da tafsirin da muke gadan kai dinnan suna sawa a cikin gurin kuma aka zo aka gado akwai tsoro wani mutum ya buɗe gidan rediyo shi kadai akwai tsoro kawai wani mutum ya buɗe gidan rediyo muna ina zuciyar take ne wallahi in dai za mu tayar ni dai ina iktirafi ina bayar da proposal ina na wannan project din kawai na da'awa islamiyya din nan wanda za a samu mutane masu tunani a samu amintattu yanzu duk muna da su abinda suke so a tsara aikin kawai a ce duk wanda ya zo Laraba litinin bayar drop naira ɗaya ga akwatunan gudun Abdullahi kowa saka naira ɗaya duk litinin da Laraba me za a yi ba Malam Ibrahim Khalil za a ba ba Ja'far za a ba ba a sa a project din musulunci a ce idan an zo ka dan kaya duk abin da ya shafi tafsirin juma'a kowa zo da naira ɗaya kuka zan naira ɗaya da saboda ga bayar karfi da yan kuma don da za a yi da mutum ne mutum ala kalli mutum uku a Beirut Road mutum uku a gadan kaya mutum uku a can masallacin su Malam Nuhu wajen su Malam Sa'idu mutum uku a fara wannan wallahi ba karamin aiki za a yi ba ga wannan gwagwarmaya ne mai jefa na الصابع عشر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وانا حديثي نقو مشابقي أنكر أودك سعيد ابن عبد العزيز شيكما ياجي دك ربيع ابن يزيد شيكما أنكر أودك أبي إدريس الخولاني شيكما دك أبو ذر شيني جندب ابن جنادة رضي الله عنه شيكما دك منزل الله صلى الله عليه وسلم fima yarwi anillah, cikin abinda annabin ke ruwaitowa daga Allah tabaraka wa ta'ala, annahu kala, Allah madaukakin sarki ya ce, ya ibadi, wato wani hadisin Qudusi kenan, ya ku bayina, inni haramtu zulma ala nafsi, lalle ni na haramta zalunci ga kaina, lalle ni na haramta zalunci ga kaina, waja'altuhu bainakum muharrama, kuma na sanya shi abin haramtawa a tsakaninku, fala tazalamu, kada ku yi zalunci, fala tazalamu, a wata riwaya fala tazalamu, idan an ce tazalamu ko tazalamu, asalin kalmar dai ta tazalamu ne da ta guda biyu, to wannan ta guda biyu ko dai a shafe ɗaya ya zama tazalamu, ko a shigar da ɗaya cikin za'un ya zama tazalamu, sai a shadda kina. Duk wanda aka yi cikin biyan a larabci ya yi, sai dai za a karanta abin da ya tabbata cikin riwaya. Ubangiji ta'ala ya haramta wa kansa zalunci. Inna Allah laysa bizallamin lil abid. Inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Yace na haramta wa kaina zalunci, waja'altuhu bainakum muharrama, kuma na sanya zalunci ya zanto abin haramtawa a tsakaninku, fala tazalamu, da haka kar ku yi zalunci, ya ibadi, ya ku bayina, kullukum dallun illa man hadaytuhu, dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar. Me ake nufi da dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar? Ma'ana dukkaninku ba ku da shiriya sai waɗanda na turo musu da manzo. Wato bata a nan gurin ana nufin bata ba na kafirci ba, a'a bata na rashin sanin yaya zan yi ibada, baka iya gane haka sai bayan an turo da manzo. Dai da aka ce bata na zalunci, to sai mu koma kan hadisin da yake cewa ai gaba ɗaya bayi ana haihuwarsa ne akan tsarki na musulunci, ma mun mauludan illa wa yuladu alal fitrati fa abahu yu'awidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi, zuwa ƙarshen hadisi. To shi yasa waɗansu malamai suke fassara dawal a nan gurin adamul ma'rifati bi shari'a, rashin sanin hukunce-hukunce, illa man hadaytuhu, sai wanda na shiryar ta hanyar turo da manzo. An gane ku? Fastahduni, da haka ku nemi shiryata, ahdikum, ni zan shiryar da ku, ya ibadi, ya ku bayina, kullukum ja'i'un, dukkaninku mayunwata ne, illa man at'amtuhu, sai wanda na ciyar da shi, fastat'imuni, ku nemi ciyarwa ta, ut'imkum, ni zan ciyar da ku din, ya ibadi, ya ku bayina, kullukum 'arin illa man kasautuhu, dukkaninku matsaraita ne, tsirara kuke, sai wanda kawai ne masa tufafi. Fastaksuni, da ka ku nemi in tufatar da ku, aksukum, ni kuma zan yi muku tufafi din, ya ibadi, ya ku bayina, innakum tukhti'una billayli wan nahar, lalle ku kuna yin kurakure a dare da yini, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, ni ku ina gafarta zunubai gaba ɗayansu. Fastaghfiruni, da ka ku nemi gafartawa ta, aghfir lakum, ni din zan gafarta muku. Ya ibadi, ya ku bayina, innakum lan tablughu durri fatadurruni, ku dai ba ku isa ku cutar da ni ba, ballanta na ku cutar da ni. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, ba za ku taɓa isa wato ku amfanar da ni ba, ballanta na ku ce za ku amfanar da ni. Ba ku isa, ballanta na ma ku yi din. Ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, lallai na farkon, lallai da a ce na farkonku, wa akhirakum, da na ƙarshenku, wa insakum, da mutanenku, wa jinnakum, da aljanunku, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, za su kasance a bisa ga mafi takawar zuciyar ɗaya daga cikinku, a ce kowa zuciyarsa ta zama kamar zuciyar Abubakar Siddiq. Misali, ma za da zalika fi mulki shay'a, Allah sai hakan bai kara komai cikin mulki na ba. Kanku kuka yi wa wannan amfanin gare ku zai koma, amma ba wai da ina da nakasa bane da kuka yi haka na samu kamala, ba haka wani ba. Ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, da a ce na farkonku da na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, da mutanenku da aljanunku, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, za ku kasance a bisa ga zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikinku a ce kowa ya zanto wajen kangarewa kamar fir'aunan zamaninsa, ma na ƙasa zalika min mulki, ce a hakan bai toye komai cikin mulkina ba. Kar ku ɗauka don kun yi sabo kamar kun rage min fawa a cikin mulkina. Ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, da a ce na farkonku da na ƙarshenku, wa insakum wa jinnakum, da mutanenku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahid, gaba ɗayanku za ku tashi ku tsaya a wuri ɗaya, fa sa'aluni, ku nemi wani, ku roƙe ni wani bukatunku, fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu, ne kuma in baiwa kowane mutum bukatarsa da ya roƙa, ma da kasa zalika mimma indi, hakan bai rage komai daga cikin abin da ke wurina ba, illa kama yanfusul mikhyatu, sai gwargwadon abin da allura za ta iya ragewa, idza udkhilal bahra, idan an shigar da ita cikin teku. Ya ibadi, ya ku bayina, inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum, sanadi ayyukanku gaba daya kaf, ina tsare su domin, ina kiyaye su, ina haddace mai kuka yi, na sa ko mala'iku su rubuta, thumma uwaffikum iyyaha, sannan kuma in cika muku sakamakon su ranar tashin kiyama. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, faman wajada khairan, dukkan wanda ya samu alkhairi, falyahmadillah, to ya gode ma Allah ta'ala, wa man wajada ghayra zalik, dukkan wanda ya samu kishiyar haka, fala yalumanna illa nafsa, kar ya zargi kowa sai kansa. Qala Sa'idu, Sa'idu ke cewa, kana Abu Idris idza haddatha bi hadha alhadith, wato shi Sa'idu ibn Abdul Aziz wanda ke shine farko a cikin sanadi, ko yake cewa kana Abu Idris idza haddatha bi hadha alhadith, Abu Idris ya kasance idan ya kawo wannan hadisi, da sa'a la rukubataihi, sai ya gurfana akan gwiwoyinsa don girmama Ubangiji, saboda hadisin na nuna kamalar Allah ta ko'ina. Lalle Allah ganiyun ne ginan mutlaqan, mawadaci ne wadata ta gaba daya, wadata da talauci ba ya shiga cikin cikin. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi. Wa ruwina an al-Imam Ahmad ibn Hanbal, yace an ruwaito mana daga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala, Imam Ahmad yace, laysa li ahli Sham hadithun ashrafu min hadha al-hadith, yace mutanen Sham gaba daya ba su da wani hadisi mafi kima, mafi nuna daraja sama da wannan hadisi, wato saboda girman hadisin da kuma irin abin da ya kunsa. Amma lokaci ne bai ba mu dama ba, da haka muka fassara shi gwargwadon yadda dai za mu fahimci larabcinsa. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi.
Yato wannan shi ne abin da shawarar ta yake, ka ga yanzu wannan abin da ya zo ardan cikin karatu, kuma Allah ya bada muwafaka ya shiga cikin zukata. To daga nan gurin ba zan iya ba da doka a haka ba yanzu. Yanzu kawai abinda za mu iya yi idan muka tashi daga nan gurin, kafin mu tashi za mu iya tabbatar da wani adadin na mutane da za su zanto kamar wani ɗan kwamiti na riko na wannan project. Daga nan a samar da mutane masu yawa abin tunani, abubuwan da za a yi da kuma hanyoyin neman kuɗin, daidai na da ina ya kamata a waɗannan masallatai kaɗai, ko da yaya wannan dai abin zai zo da wuri nan gaba. Amma wannan yau an kafa ɗan fa, idan har ya kama a ce kowane masallatai su kawo wannan, kuma abin da jama'a suka gani ba zai iya yankewa ne kaɗai ba, bai dace mutum ya yi wannan ba. Amma dai muna fatan Allah ya fuskantar da mu, mu fuskanta ta gari. Yanzu abin da aka rubuto cewa an samu shi ne naira 10,134, naira 10,134, Allah saka da alkhairi. A kafin abu na gabore mu, an saɗan kaɗan daga cikin tambayoyi. Malam Zauna yake cewa wai su ahli suffa da aka karanta, waɗansu suna kafa hujja da cewa waɗannan ahli suffa ɗin wato su ne suffa yake, wannan ba haka ba ne, kuskure ne, domin suffa ba zai zanto suffa yake nan ba, domin suffa ya dai mafi a magana da tafi shahara cewa dangantaka ce zuwa ga suf, suf kuma shi ne gashin tumaki, a da masu gudun duniya tufafin da suke sawa waɗanda ke nuna tawazu'u da gudun duniya shine tufafin da aka yi su da gashin tumaki, domin shi tsoffin a larabci shine gashin tumaki. Jam'in sai zama aswaf, shine Allah ke cewa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atafan wa mata'an ilahin, tsoff kenan. To me yasa gashin tumaki sai a ce tsoffi? To shi ma duk da aka wajen su malaman sarfu na iya cewa wannan dangantakar dai bata yi kyau ba, domin wajen babin nisba za a samu cewa akwai ta cewa dangane da wannan dangantaka, wanda yanzu dai ba wurin yalwata harshe bane game da wannan. Amma dai ka kwana da sanin cewa ɗari bisa ɗari sufaye ba su da dangantaka da ahlu suffa, domin da mutum na dangantaka da ahlu suffa ba za a ce sufi ba, sai dai a ce suffi, as-sufiyyu ba as-sufiyyu ba bilwawi, wanda su sufaye suna kawo su ne bilwawi, as-sufiyyu sufi kenan, ko as-sufiyya sufancin karan kansa, ko at-tasawwuf aikata ayyuka na sufaye din karan kansa. To kaga wannan babu yanda za ka ce ya dace da ahlus suffa, an gane ko? Shi kuma sufanci din kamar yadda Ibn al-Jawzi ya faɗa cikin littafin Talbis Iblis, yace farkon musulunci mutane ba su da wani lakabi sai musulmi sai mu'mini, muslim mu'min, haka addini ke faɗa, al-muslimun al-mu'minun, babu ba wanda ke da wani suna haka. Yace daga baya ne tafiya ta tafiya, bayan shuɗewar annabi, bayan shuɗewar sahabbai, bayan shuɗewar tabi'ai, farkon zuwan lokacin tabi'u tabi'ina ko wani lokaci da biyu ba su, sai aka fara samun kuma zahiri mai gudun duniya zuhad. To shi kansa a ce maka zahiri din bid'a ne, dan asali mummune musulmi, huwa sammakumul muslimina, ba haka bane ba? To amma sai aka fara kiran zahiri. To tun da aka fara kiran mutane zahidu, to daga nan muna aka fara tsiya, an gane ku, a ce zahiri mai gudun duniya zuhadu sufaye mai kaza mai kaza mai kaza. To kuma daga nan sai aka samu shi at-tasawwuf. To shine at-tasawwuf din ya ta karkasa shi, ko da ce zuwa ga masu sanya tufafin sufanci, ko a ce zuwa ga sufana, sunan wani mutum a jahiliya mai yawan ibada, sufaye suka ari sunan shi, ko abin nan da sauransu. Ibn al-Jawzi ya yi magana mai tsawo ko mai kyau cikin littafin Talbis Iblis dangane da fara sufanci, yace to kuma asalin waɗanda suka fara sufanci sun fara da kyakkyawan niyya, asali sun gina shi ne bisa ga tsoron Allah da gudun duniya. Yace to daga baya sai Iblis ya zo, da Iblis ya zo farkon abin da ya fara rinjaye sufaye da shi kenan, suka rabu da ilimin kitabu da sunna, ba ruwansu da ilimin Qur'ani da hadisi. To daga nan munan sai suka ɗauka yawan ibada shi ke sa a yi usuli ko da ba ilimi. To tunda suka rabu da ilimi kuwa, shikenan sai shaidan ya yi ta ƙawata musu munanan ayyuka, suna ganin kyawawa ne, har suka sanya kiɗa cikin addini. Yace to daga sa suka sa kiɗa a cikin addini da rawa da wasa, to daga nan gurin sai dukkan wani mai kwaɗayin duniya ya faɗa cikinsu, wanda yake son wargi da wasa da ganin ‘yan mata da wasa da su, shi ma ya shiga cikinsu, don saboda abin da yake gani na shaƙatawa ce. Kaga daga lokacin sufaye sufanci ya lalace. Wannan magana ta Ibn al-Jawzi yau sama da shekara 700 kenan, 800 a duniya da yinta, tana nan cikin Talbis Iblis. Da haka sufayen da ba su san wani abu da ya wuce tsoron Allah da rike Qur'ani da hadisi, shine Ibn Taymiyyah ke cewa kuskurensu a sunan ne kawai, amma aqidarsu ma mai kyau ne. Yace sunan dai tunda babu shi cikin addini bai kamata a kawo ba. Yace kamata a ce masu gurin duniya, amma kar a ce sufanci tunda babu shi cikin addini. Yace amma suna nan kan Qur'ani da hadisi, irin su Junayd ibn Muhammad al-Qawariri, irin su Sheikh Abdul Qadir Jilani, yace dukkan su mutanen kirki ne. Dan ga Junayd yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunna, yace wannan tafarkin namu an dabaibaye shi da Qur'ani da hadisi. Yace dukkan wanda bai koyi Qur'ani ba, bai nemi ilimin hadisi ba, bai karanta fiqh ba, yace baya cikin mu. Yace yau ka sufaye babban abin da suke watsarwa shine Qur'ani shine hadisi. Da wuya ka samu wani sufi wanda ya sufantu ko kuma ya san Qur'ani ya san hadisi, zai wahala. Ko dai ka samu wanda an zuga shi an ce malamin hadisi ne, ko bai iya hadisin ba. Akwai sufaye da dama a kasar nan aka zuga su aka ce malamin hadisi, sai ka fara karatu da su ka tattauna addini, sai ga jahilai ne. Ko wanda gaba ɗaya ma bai san Qur'ani ba, wanda wannan su suka fi yawa yau, musamman a sufayen Kano, wanda ba shi da alaka da Qur'ani, gaba ɗaya ba shi da alaka da Qur'ani, shi da mutanen gidansa, amma kar sai da aka yi zama wali. Akwai wani ma wallahi a Maiduguri, carbi yake sayarwa a bakin masallacin Juma'a, carbi yake sayarwa kawai, haka wata rana sai rikide sai zama wali, shikenan yau ya zama wali, carbi fa. wallahi duk wanda ya san tarihinsa bai san tarihinsa da karatu ba, an san dai malam wani bai sai da sirbi a bakin masallacin juma'a har kawai sai rikide ya zama wali da karfin siya, kuma shikenan aka bi shi a haka. Allah ya tsare mu,
amin.
Wannan ke cewa hadisin Huzaifa ibn al-Yaman da muka karanta an nuna annabi na da wayan ya dago daga rukui, wannan nuna mutun ya kara daura hannu kenan. A hadisin bai ce ka kara daura hannun ka ba, cikin hadisin dai muga haka ba. Ita mas'alar idan mutum ya dago daga rukui kafin ya tafi sujuda, shin zai sake dora hannu ko bai sake dorawa ba? Mas'ala ce wanda take malamai sun yi sabani. Akwai wanda suke ganin ba za ka dora ba, irin su Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansa da gafara, har ya kawo sashi akai cewa duk wanda ya dora ya yi bid'a. Akwai wanda suke ganin za a dora su Sheikh bin Bas, ko mun sha fatawa kan wannan, ciki duk wanda kake ganin cewa dalilinsa ya fi gamsar da kai sai ka bi. Mas'ala ce ijtihadiyya tunda ba nassi a kanta. Wanda za a namin kullum umbatin shahidan fakullan hatu burhanakum, abinda ake nufi a cikin kowace al'umma za a tayar da mai shaida a ranar tashin kiyama. To mai shaidan nan shine annabin kowace al'umma, shi zai shaida ga al'ummar su kenan. Tunda Allah ce fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. To wannan tana dangantaka da wannan yawma nadu kullu unatin bi imami faman uti kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Ita ma tana dangantaka da wannan, wanda zana min kulli ummatin shahida, kowace al'umma za ta yadda mai shaidar ta tambaye shi ka isar musu da manzanci, ya ce eh, a tambaye su ya isar muku ko bai isar muku ba, mummune su tabbatar kafirai su yi inkari. Karshe dai fa'alimu annal hatta faqulna hatu burhanakum, za a ce da kafirai don kunyata su ku kawo hujjar ku. Fa'alimu annal haqqa lillah, lokacin za su gane lalle gaskiya tabbaci a wurin Allah take. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, irin abinda suka girgira da na kafirci da shirka suka jingina ma Allah, kuma zai baje musu, zai bace ya bar su a wannan rana. Hukuncin wanda ya je ya nemi yarinya da aure amma tuni wani ya riga shi wajen neman aurenta, kuma har an yi masa alkawari an ce ma an bashi ta, to shi da ya je shi daga baya halatta bai halatta ba. Duk lokacin da mutum ya nemi aure har aka amince da shi aka ce an bashi, ko an yi bai ko haramun ne wani ya shiga, manzon Allah ce la yakhtub ahadukum ala khidmati akhihi. Amma idan mutum yayi magana an ce to ka dai nemi soyayya wajen ta, kaga iyaye ba su ce sun baka, ita ma yarinya ba ta kafe ta ce sai kai ba, to a wannan lokacin wani yana mata magana kai ma ya halatta kai mata magana. Idan ka fi shi baki ka janye hankalinta ta ce kai take so, shikenan daga baya dai za a yi hukunci. Tunda idan mutane biyu uku suka fara zuwa suka dan dauki lokaci sati ɗaya ko sati biyu, sai iyaye su kira wata wacce ka fi so, su dama za su binciki tarihin kowa su ga waye ya fi dacewa da ita, duk da haka sai su tambaye ta don kar sai mata tutsi. Sai to amma dai mu a shawaran mu da muna ganin da zaki zabuwa ne saboda dalili kaza, saboda dalili kaza, amma ba ta sasa miki ba, amma dai ki zabuwa ne saboda kaza saboda kaza, su kawo dalilai da za su gamsar da ita, amma ki je ki shawara kika, kuma babu laifi maki istikhara. Idan ta zauta da ita da iyaye suka amince wani, to sai a kirawo sauran a ce to wanta kuma dai wani ta zaba, ke kuma ki faɗa sauran samarin ki daga yau sai na zuwa wani ne zai ci gaba da zuwa. A wannan lokacin sauran sai su janye sakura. Na ba a karɓan kayan mutane a tara a gida sansan, wannan duk haramun ne. Iyaye suna yin abin da ke haifar da gaba tsakanin jama'a. Akwai wanda za su karɓi kaya a wani garin ma har sadaki ake karɓa, a karɓi sadakin wani, a karɓi sadakin wani, a karɓi sadakin wani, ranar ɗaura aure wani a bayar masa da nashi. Kaga sai mutum ya yi kayan goro da alawa a ce ba shi aka ba, kaga an ci mutuncinsa. Gara cikin duhun dare ku mika masa kayan sa, ya ba ma zai zo wajen ɗaura an kunyatar da mutum ke. Ba asali bai halatta mutum ya je zance wurin yarinya ba sai iyayenta sun masa izini a shari'ance kenan. Al'ada ne muke kawai da mutum ya yarinya kan titi tambaye tambaye gidanku ta bashi adireshi ya je ya zo wurin wance. A ka'ida idan mutum ya san gidansu kuma ya san iyayenta, to sai wa iyayenta magana, yana so ya nema auren wance, neman aure ne. Idan sun yi mawafaka to in ba su yi mawafaka ba ya janye kuma daga baya. Abu na ƙarshe wannan yake cewa ko mutum ne yake karantar da ɗalibai karatun Alkur'ani, daga ba sai matsaloli suka yi masa waya ce gaskiya shi ba zai iya yi ba, saboda yana da waɗansu matsalolinsa na rayuwa waɗanda ba za su ba shi daman ya karantar ɗin ba. To wai hakan da ya yi akwai wani laifi ne a shari'ance? Wallahi iyakacin sani na baya da wani laifi a shari'ance. Duk wanda yake da karantarwa ta yau da gobe, kwana huɗu ko biyar ko kwana bakwai a mako ɗin gaba ɗaya, daga ba waɗansu matsaloli suka addabe shi ya kasa ya bari ba wani laifi da yi, a yana da matsala ta rayuwa irin ta shi. Shi ya sa kullum ra'ayi na shi ne in muka buɗe makarantar Islamiyya to kar mu nemo malami na fi sabilillahi. Ka san malami na fi sabilillahi wanda baya da albashi, karantarwar fi sabilillahi yake yi. Kaga idan ya zo yau gobe ki zuwa ba kai suka masa magana ba fi sabilillahi. Ko an ce a zo karfe hudu bai zo ba sai yara sun gama dukan juna sun yi wasanni sun yi kutubo can biyar da rabi la'asar ta yi la'asari ya likis sannan ya zo. Ai ba wata doka da ta yi sai don mai kai latti malam ba fi sabilillahi ba ne ba me yasa kuma za a matsa masa in ya ci zuwa gaba ɗaya wayewa laifi a ciki fi sabilillahi ne bai ba. Da haka ko malami ya ce ai ne dai yanzu zan karantar fi sabilillahi wallahi ni ina da makaranta ba zan yadda ba da malamin fi sabilillahi. Sun ce ka ga yarjejeniya zamu yi ga irin abin da nake jin zan taimaka maka ka'idan yadda ake ko ɗaukan kowa aiki haka zan ɗauke ka ko dai in baka cikakken salary ko in ɗauke ka part time rabin lokaci na san awannin da za ka yi mun a mako kuma ka san me kake da shi a wata da zan baka kuɗinka suna nan gurin idan ka zo idan ka yi bashi wanda na gane akwai ganganci a ciki zan yanke maka albashi kenan haka za mu yi mu'amalar ni da kai. Amma ba zan taɓa yarda wai a ce wai ga wani malami da fi sabilillahi ba iyaye suna yi wajen kawo nan su dan malamin fi sabilillahi dole ai karatun fi sabilillahi kuma a lokacin nan baka neman qualification dole ka nemi wanda bai gadi ne gadin yaran zai dan kansa faɗa amma ba dan yana da karatu ko yana da dabarun koyarwa na zamani ba. Amma in kana son yaran ka su samu ingantaccen ilimin Qur'ani ingantaccen ilimin hadisi da larabci da naci malami da tarbiya to kamata yayi dama ka nemo malami da yake kwararre ilimin har yana da experience na aiki na wajen shekara 7 yana yi ka samu labarin yana da ko diploma ko yana da BA Arabic ko Islamic studies kuma ya karanta yana dabarun koyarwa na zamani sai ka zo ka ware masa in za ka yi ɗaukan shi full time ka ɗauke shi in ba za ka yi ɗaukan shi full time ba ka ɗauke shi part time ka ware masa albashi ya zo ya karantar kuma a nan gurin ina koya ma ina bai ma iyaye shawara a maimakon ka ɗauko malami ya zo ya karantar da yara a cikin gida na taɓa faɗin wannan a wani lokaci gara. Ka haɗa kai da makwabcinka da waye da wane ne ku ɗauki malami a haɗa yaran ku yaran wannan su zo yaran wannan su zo su haɗu a wuri guda wannan shi zai ba malami ƴanci din cewa malami ne ko ma'aikaci ne. Amma idan a gida zai zo ya karantar da yara abin da ke faruwa fa shi ne malami zai zo yana jiran yara ba su fito ba iyayensu ma sa ba su turo su ba yana zaune dan ustazu ya kafa keken sai yana jira yara su fito ai karatu kaga nan gurin an ji mutuncin ilimi ku kimanta Qur'ani ba kansa Qur'ani dai sai jira ku ba ku jira shi to amma babu yanda za a yi matsalar rayuwa ta tilasta shi je gidan Alhaji wani dan ai masa wannan. Amma ba haka ba in yana da matsalar rayuwa kamata yana da yanci amma haka zai je da ya dan keken shi ya kafa gefe guda na jira su a turo wannan ya fito a turo wannan ya fito ya zo ana karatu suna wasa kana wa yara alhakum takasu suna jifan juna da wainar kwai ko da inabi wallahi haka ne gidan attajirai san ba ta ganin ka da kima ko baka saka hore yaron ba idan yaro yayi laifi baka saka take shi ba dan kadan zaka rare shi idan ya tsalla ihu sai uwarsa ta fito kai ko dan kwali babu akal maka Allah me yayi kada ina za a yi karatun shirki a nan gurin ba za a yi karatu kai ma baka nemi gatawa yaran ka ba wallahi abin nan da kai baka yi hanyar da yaran ka za su yi karatu ba. Amma in dai za su fito waje su ji cewa makaranta suka gidaje hudu ko biyar sai ku zo ku ware dan wani wuri ko daga cikin plot din wani ne a rubuta temporary wuri a irin farkwano a sanya blackboard a ajiye komai yara za su zo kai malami ga lokacin da zaka zo ga albashinka malami ya hore yara karfe hudu da kwata ne za mu shiga aji duk yaran da ya zo bayan hudu da kwata zai koma gidansu ko kuma ya kawo hannunsa a dan tada masa bulala yadda ba za ta tara masa jini ba amma ya ci zafinta a dan tada masa bulala dole sai da wannan tarbiyyar ba shi duka ba kullum ake yinsa ba. Amma kuma haka ba a cewa ba a yinsa gaba daya cewa ba a duka gaba daya kowa ya san wannan rusu tarbiyya ke dole wani lokaci sai an zane mutum in za a zane mutum dai a nisanci fuska kuma a nisanci duka da abin da zai karye mutum ko ya masa targaɗe ko ya tara masa jini ko ya ji masa ciwo amma dai dole a hore mutum kuma yaran ka zo ya kudu sauran yara alkhairi ne a ci zalunsa shi ma a ci zalun wani ba yadda za a yi dole a yi haka wannan.